To jama'a barkan ku da wuni kuma da zuwa ga shirin sashen Hausa na murya Amurka a wannan lasariya ta Armishin nan kan mita 21 da mita 16 da kuma mita 25 a can jihurin Niger ana jin mu sosai a tashar Mutubiyo Africa dake can Yamai kan mita 102.5 a zangon FM kenan ko kuma a gidajen radio da masu zaman kansu irin su amfani da fara da nomad da sarauniya da dalol ko kuma niya birnin Kwani ta yanar gizo a biyoyihausa.com da sashenhausa.com To jama'a muna fata kuna nan kallo kamar da muke a nan Washington DC Adi Mustafa na Sakwato ne ta da Grace Adira Abdu muke shirin mu kawo muku shirin mu na wannan la'asari ya bari mu fara da kanin labarai kamar da muka fara wato muka saba
Shugaban Amurka Donald Trump ya sa hannu a wata dokar kakabawa Russia waɗansu sababbin takunkumi dokar da ta ba majalisar dokokin Amurka ikon hana shugaban kasar dagewa ko kuma soke takunkumin Shugaban Amurka har yanzu ya amince da daukar matakin da zai zaftare yawan yanci ranar marasa kwarewa da ake ba izinin zama a nan Amurka kana shugaban kasar Venezuela da babban jami'a hukumar zabe ta kasar sun musanta cewa an yi coge a adadin mutanen da suka fi doka da kuri'a
To a gaishe ki to bayan kun ji labaran baki daya za ku ji abin da muka jiyo daga rundunar sojan Najeriya da kofa da shugaban kasa akan inda aka kwana game da umurnin shugabanni na a cikin shugaban Boko Haram cikin kwanaki 40 abin da suke cewa bai kamata mu a ci an fade shi ba
Najeriyan an ya kamata san cewa ba komai ne da a fita a rika fada ma duniya cewa an ba sojoji kwana 40 zai kama ba karshe kawai ba
To sannan masana za su yi mana fashin baki kan dalilin da ke sa kasashen mu na Afirka suka fi ba da fifiko ga abin da manyan kasashen da suka mallake suke so maimakon abin da su suke so.
Duk da yake Turawa sun saka hannu akan takardar kawo ƙarshen mulkin mallaka a hukunce da alama abin ba haka yake ba a zahiri.
Kasashen Afirka waɗanda Ingila ta yi rono sun yi samu incin kansu bisa ga kasashe waɗanda Faransa ta yi rono.
Bashi ma an zama tambaya sai sun san menene zamu yi da shi kuma shi ne bashin wanda ake cewa shaka mutu.
To yau Alhamis ce don haka rana ce ta kawo muku shirin sai bango kuma akwai ra'ayinku na imar amma zai sai ba labarin duniya fa.
Jama'a assalamu alaikum barkamu da warhaka ga cikakkun labaran. Shugaban Amurka Donald Trump ya sa hannu a wata dokar kakabawa Russia waɗansu sababbin takunkumi dokar da ta ba majalisar dokokin Amurka ikon hana shugaban kasar dagewa ko kuma soke takunkumin. Trump ya bayyana sabuwar dokar a matsayin mai cike da kurakurai a wata sanarwa manema labarai da aka fitar jiya Laraba bayan ya sa mata hannu. Duk da haka ya musanta cewa an matsa masa ne ya sa hannu a wannan doka. Sabuwar dokar da 'yan jam'iyyar Republican da na Democrat suka goyi baya ta kakabawa Iran da Koriya ta Arewa da kuma Rasha takunkumi. Senator Chris Coons ɗan jam'iyyar Democrat daga jihar Delaware ya yi maharabin da sanya hannu kan dokar.
I'm very pleased that President Trump chose to sign the Russia sanctions bill. I don't think he had much choice.
Na ji dadi da shugaba Trump ya sa hannu a dokar kakabawa Russia takunkumi. Ban yi tsammani yana da wani zabi ba. Kasancewa majalisar dattijai da ta wakilai duk sun amince da dokar da gagarumin rinjaye. Mai magana da yawun fada White House sai da haka bi Sanders ta ce shugaba Trump ya sa hannu a dokar ne bisa dalilan hadin kan kasa.
We've been very clear that we support tough sanctions on all three of those countries. We continue to do so, and that has certainly not changed.
Tace mun bayyana a fili cewa zamu goyi bayan tsauraran takunkumi akan dukkan kasashen uku, kuma zamu ci gaba da yin haka. Babu abin da ya sake. Ina jin hakan ya bayyana a sanarwar ta yau. Sai dai Trump ya ce dokar ta kunshi waɗansu sharuɗa da ba za su taimaki Amurkawa, wato Amurkawa ba. Da za su iya inganta dangantakar Russia da Koriya ta Arewa da kuma China a maimakon cimma gurin da ake nema. Shugaban kasar Venezuela da babban jami'a hukumar zabe ta kasar jiya Laraba suka musanta cewa an yi coge a adadin mutanen da suka fito kada kuri'a da ake zargin karawa da akalla mutane miliyan 1 a zaben da ke cike da tankiya da zai ba majalisa ikon sake rubuta kundin tsarin mulkin kasar. Shugabar hukumar zaben ta kasa Tedise Lucina ta ce ikirarin da wani kamfanin fasahar zabe na kasar Burtaniya ya yi rashin sanin ya kamata ne kuma za ta yi barazanar daukar matakin shari'a akan kamfanin. Lucina ta ce wannan ra'ayi ne na kamfanin da rawar da ya taka kawai a zaben shine samar da tallafi da fannin amfani da fasahar zamani da ba shi da wata alaka da sakamakon zaben. Shugaban kamfanin Smartmatic na ƙasar Burtaniya Anthony Muguta ya faɗa a birnin London jiya Laraba cewa babu tantama adadin kuri'un da aka sanar ba daidai ba ne, sai dai bai bayyana ko murɗa kuri'un ya sanya sakamakon zaben da aka gudanar ranar, wato ya sauya sakamakon zaben da aka gudanar ranar Lahadi ba. Shugaba Nicolas Maduro ya faɗa a wani jawabi da ya yi a tashar talabijin cewa Amurka da Burtaniya ne suka matsa muki ga lamba ya sake jaddada matsayin gwamnatin cewa mutane miliyan 8 suka kada kuri'a, ya kuma kara da cewa ba domin masu zanga-zanga sun toshe hanyoyi ba, da mutanen da suka kada kuri'a sun kai miliyan 10. Shugaban Amurka Donald Trump ya amince da daukar mataki da zai zaftare yawan ƴan cirani marasa kwarewa da ake ba izinin zama a Amurka, tare da gabatar da wani tsari da zai ba da dama ga waɗanda suka cancanta. Tsarin da ake kira RACE zai rage adadin waɗanda ake ba takardun izinin zama Amurka da ake kira Green Card zuwa 500,000 a shekara. Yanzu haka dai ana ba mutane miliyan 1 ne irin wannan izini. Za a kuma gabatar da wani tsari da zai mai da hankali kan kula da ganin ko masu neman izinin sun iya turanci, kuma suna iya kula da kansu yayin da ake tantance takardun masu neman izinin zama Amurka. Da yake jawabin tsaye kusa da Senator Tom Cotton na jihar Arkansas da David Perdue na jihar Georgia, 'yan majalisar wato 'yan jam'iyyar Republican da suka gabatar da kudirin, ya yaba matakin da ya ce yana ɗaya daga cikin alkawuran da ya yi a lokacin yaƙin neman zaɓe na ba Amurka fifiko, ya kuma bayyana shi a matsayin garan bawul mafi girma a tsarin shige da ficin ƙasar cikin shekaru da dama. Cotton da Perdue sun ce kwararan wato kwararan 'yanci rani da aka dade ana samu waɗanda ba su da kwarewa shine ya haifar da koma baya da ake samu a fannin albashin ma'aikata a Amurka.
So Grace Adira Abdul ce ta kawo muku labaran duniya daga Washington. Yanzu bari mu shiga rahotanninmu, kuma za mu soma ne daga Abuja a Najeriya, inda wakilin Mahasa Mai na Kaine ya bi diddigin inda aka kwana dangane da umarnin nan da babban harsun sojan Najeriya din wato General Tukur Burutai ya bayar sojojinsa na cewa su je su kawo madugun Boko Haram Abubakar Shekau a raye ko a mace cikin kwanaki 40. To ga abin da kakakin sojan Brigadier General Sani Usman Kuka Sheka yake gaya wa Hassan.
Kamar yadda ka sani, wannan aiki ana kan shi, kuma tun kafin wannan wa'azi da aka bayar, akwai waɗanda a dalilan kashin kansu suka bo wannan aƙida ta banza ta Boko Haram ba da kai ba. Wallahu sun ga kofari wuta ta yi wuta, ko kuma sun fahimci gaskiya cewar wannan ba tafiya ba ce ba. Saboda an yi masa kariya a yau da rai.
Hadimin muƙaddashin shugaban Najeriya Hafizu Ibrahim ya ce gwamnatin Najeriya na da ƙwarin gwiwa akan sojojin.
Ai, gwamnati a koyaushe tana cike da bawa jami'an tsaronta da hafsoshinta, tana ƙara musu ƙwarin gwiwa, tana ba su kaini domin su yi aikin yadda ya kamata.
Amma ba mu ganin cewar kamar an yi riga malamin masallaci, an ba da wannan umarnin kuma kar abin ya zo kila abin ya kasa yiwuwa.
A'a, ai ba, ai ba. Tunda kaga kamar wannan aiki ne na su jami'an tsaro. Sun san me ya dace, sun san abin da ya dace, kuma sun san yanda ya dace, kuma sun san abin da za su yi domin su ga sun magance wannan abu.
Yanzu da ya rage ƙasa da kwanaki 30 wannan wa'adi na General Burutai ya cika, anya abu ne mai yiwuwa a cimma Shekau? Tambayar kenan da na yi wa Farfesa Al-Mustafa Osoji.
Eh, mai yiwuwa ne, saboda shi soja ne kuma ya san menene ya kakaki da bayanan sirri ya zo musu da yanda za su yi su zama cewa sun kama shi din, domin wannan rikabi ya ce a wasan jifa, to tabbas suna ganin ya kasa dutse. Domin ba haka ba, ba zai ba da wannan umarni ba, kila ya ango akwai wani sakaci da rundunarsa take, ko wanda suke tafi da rundunarsa. haka to kun har yana da bayanan sirri domin shine babban abin da kowanne dan ta'adda yake yi shi akan bayanan sirri so kuma suna da bayanan sirri su kai ko a hannunsu
a gefe ɗaya kuma tsohon Hafsa a hukumar lakin asirin sojan Najeriya Aliko Irshid Harun yace sha'anin tsaro fa musamman na umarnin kamo irin su Abubakar Shekau abu ne dake buƙatar matakar sirri
ba abin da ake faɗa information management a counter insurgency operation ba ko ne kamata a fito a faɗa ma jama'a ba kuma Najeriyan an ya kamata su san cewa ba komai ne da a fito a riga faɗa ma duniya cewa an ba sojoji kwana 40 da suka kama Abubakar Shekau ba in akwai inda yake kuma sun san cewa akwai inda yake da kamata mutane su sani ba sai sun kawo shi su ga mutane akan cewa an kamo shi
abin jira a gani shine anya wannan umarni na burtai zai cika cikin wannan lokaci tambayar kadai da lokaci ke yi amsa ta Hassan Maina Kaina muryar Amurka daga Abuja Nigeria
to a gaishe ka san mai sauraro ya kake ji game da maganganu da ake tabbatawa game da ko Buhari zai dawo yau ko gobe ne a bangaren jin ra'ayinku na wayar tarho a shirin na dare yau da karfe 9:30 za mu ba ku dama ku ga mana albarkacin bakin ku game da cece ku ce da rudaman da ke tattare game da butun dawo shugaban Najeriya da kuma ma illar rashin zaman sa a Najeriya din
wadansu siyan da ake yi da wadansu abubuwan da suke yi idan Buhari na Najeriya ba a soma shi ko bai ce ma kuwa komai ba wanda zai soma in yana nan a kasan nan wadansu abubuwan ma ba a ma soma shi saboda haka kaga bera ya rasa kule suna buki suna hawo suna sauka
to sai kokari a kira mu da karfe 9:30 na dare ku ga mai yadda kuke ji game da batun dawo shugaba Muhammadu Buhari yau ko gobe yanzu bari mu je jamhuriyar Niger inda wakilin musulmin mun Burma ya zanta da masana game da yadda sau da yawa manufofin kasashen mu na Afirka sukan ta'allaka ne akan abin da manyan kasashe suke so ba bukatun su kasashen namu na Afirka ba
Nafiyar Afirka wacce ta taso cikin tsarin haɗin kai a ƙarƙashin inuwar ƙungiyar haɗin kai ta OAU ta canza manufa zuwa ƙungiyar tarayyar Afirka AU bayan da wasu shugabanninta suka gano buƙatar hakan domin kare manufofi da martabar Afirkawa a duk inda suke sai dai shekaru bayan haka wannan haƙa ta kasa cimma ruwa sakamakon yadda ake samun bambancin tunani tsakanin ƙasashe saboda wasu dalilai masu nasaba da kare manufofin 'yan mulkin mallaka Malam Nasiru Saidu wani mai fafutukar kare martabar Afirka na jin takaicin wannan al'amari
in ka diba yau harkar tsaro da harka ta kashin kuɗi ta tattalin arziki duka abubuwa ne waɗanda waje har yanzu ita takamaimai a rike da gindin abu bai yiwa a yi zancen cigaban Afirka babu tsaro na 'yan Afirka da kansu bai yiwa a ji zancen cigaban Afirka babu kamar kuɗi mai ƙarfi wanda zai ce Afirka ita a rike da shi
duk da yake turawa sun saka hannu akan takardar kawo ƙarshen mulkin mallaka a hukunce da alama abun ba haka yake ba a zahiri kuma bayanai na nuni
kasashen Afirka waɗanda Ingila ta yi rono sun yi samu incin kansu sun yi samun walwala yau bisa ga kasashe waɗanda Faransa ta yi rono don mi Faransa hariyo tana kakace da kasashe waɗanda ta yi mulki domin bisa gare su mafi yawanci ta rayuwa
kokarin kare kai daga makarkashiyar siyasa na daga cikin manyan dalilan da Salisu Ahmadu na kungiyar yaki da ƴan jari hujja ke ganin suna tilastawa shugabannin kasashe yi wa turawa biyayya
in yi zuwan tuda mun kun za su yi kaba ka tsoro su ce in baka amince ba kun ma ku dita to in yi zuwan su suna ma su fifan wani abin kai kuma ka amince to ka kenan problem ki har yanzu ba zama ta kare ba amma an yin samu mutanen su ce wanda su ci musu kuna so ba ku dita ba ku zo ku kashe ni ma wannan abubuwan dole sai na aikata shi abinda zai kama kasa ta ci gaba abinda zai kama talakashin dadi akwai abubuwa da yawa za a samu sauyin su
miƙawa 'yan mulkin mallaka kai domin bori ya hau na matukar jefa talakawa cikin kangin rayuwa
ya kamata a ce shugabanni sun saurari talaka sun saurari masu nazari kuma su kankansu sun fara yin aqida wadda za ta sa Afirka ta ci gaba musamman yaki da cin hanci da rashawa cikin kasashen namu na Afirka tunda mu'amala da sauran kasashe na duniya shina da tashi matsala ta mai da arziki baya na Afirka amma makasudi babba wanda yau ya hana mu Afirka girma shine cin hanci da rashawa dan tattalin arzikin da akwai cikin kasa duk irin abubuwan da aka samu cikin kasa mashumagabanni mahiyonci sai a yasashe ko kuma a bari ma'aikata su yasashe ba a yi musu komi
alƙalman binciken hukumar lamani ta IMF a shekarar 2017 sun yi nuni da cewa daga cikin kasashe 25 mafi talauci a duniya 14 renon Faransa ne yayin da ragowar su aka gano cewa sauran kasashen yammaci ne suka yi musu mulkin mallaka
wannan mutanen sun zama yau jijiya a cikin rayo kasashen mu. Ka san da yau bashin ma an zama tambaya sai sun san menene zamu yi da shi kuma shine bashin wanda ake cewa shaka mutu.
Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
Allah Allah Allah
to san da yake Malam Sule. Jama'a kuna jin shirye-shirye da rahotanni daga sashen sammun Amurka Washington DC inda muke misalin karfe 11 da kwata na safi ga shirinmu na gaba.
Assalamu alaikum masu sauraron sai bango ya gage. Jummai Ali ke farin cikin gabatar da wannan shirin. Har yanzu muna tare da Senator Ahmed Lawan, shugaban masu rinjaye a Majalisar Dattijan Najeriya, wanda zai ci gaba da kokarin amsa tambayoyin da aka masa a wannan fili na sai bango ya tsage. Wa alaikum salam.
Yana da wannan malamai din da aka rama hukumar garko da Kano da sa magana a daga Abuja ba da wannan Najeriya. Tambaya na tsaya lalle yanzu sai biki yanzu ta kawo a da wani jama'a da wani jama'a ba dan da kuma ana zargi cewar tafiyar Muhammadu Buhari da har ma wasu suna bawa cewar wani ya yi aji ba sai dan gana mace mace da ban kafa ake ce wani ma ana zargi a kan tsin nan dan ma kafa ce ce so sai talaka kuma wasu har ma din da menene gaskiyar wannan al'amari dan da ta bi da ban ba ta shi da shi majalisa sai majalisa ne wani ta yi aka tsaji ban su a arewacin Najeriya nan yana dukkan wani abu da za a ce na ci gaba an kawo shi ana zargin yan majalisa ne musamman kana ta yi irin su shi da take kawo koma baya idan Muhammadu Buhari ya yi kura za a kawo ci gaba a kasa sai ku dakushe da ana zargin akwai a cikin su kuma ana tunanin a cikin su akwai wani cikin kan kasar domin Muhammadu Buhari ya garba idan gaba ta gaba to sai sun zo kafin ya tura ne ba da amma ba sai ku za ku dole da kai na kasa.
Senata, kaji tambayar nasa?
Amma kamar tambayar farko na ya dan yi rawa
sai. Ni ma kai na ban fahimta ba mallam, me tambayar ka ta farkon nan da Allah sake maimaitawa ko?
Game da lokacin da mu girma Muhammadu Buhari ya tafi waje. Mun ji an ce akwai sanin ko ce suke tsayacin neman kujerar Muhammadu Buhari da su wata kuma suna yakin neman mataimakin gaban kasa wannan ana tunanin ma suna tunanin ma su mai talaka mun mutsa a wani lariya ta tsaye da makaban mu a gaban mu na fadiya su ne suna tsayacin neman da za a yi ma a basu kasar la ya za a tafi da kuɗi da kanku da wannan zargi da har aji tunanin wannan abu gaskiya ne ko ba gaskiya ba.
To Senator Ahmed Kobe an sa tambayar nan ba tambaya ta to Senator gare ka dai.
To bari in sake tsawa na dai kamar da tambaya
yawa ta farko ba
wanda dan uwana mai tambaya na farko yayi ba ma duk da haka tunda ya sake tambaya ina ga wata kila ban bayani yadda ya kamata ba. Bari in tabbatar maka cewa babu wani doka da ya bawa wani dan majalisa dama ko kuma wata hukuma ko kotu ma akan shugaba Muhammadu Buhari ya yi tafiyar neman lafiyarsa bai dawo ba saboda haka a rantsar da mataimakinsa ma kenan balle wanda shine yanzu haka yake aiki a madadin shugaban to balle a ce a tsallake mataimakinsa a rantsar da shugaban majalisar dattawa wannan magana ba shi da tushe lalle akwai yayin da wani dan majalisa na dattawa daga Abia Sanata Abaribe kuma dan adawa ne dan PDP ne ya tashi a majalisa ya ce ai an sami gifi na shugabanci a Najeriya saboda shugaban kasa baya nan mataimakinsa kuma ya yi tafiya bai dawo ba to amma wancan magana ne irin na yan adawa babu inda aka samu dama na a ce a rantsar da shi mataimakin ma balle a sawo shi shugaban majalisar dattawa a ce a rantsar da shi saboda haka wannan kada mutane su tada hankulansu akai saboda ba abin da zai faru bane ba shi da tushe ba kuma daman da wannan abu zai faru kuma mu ƴan majalisa da aka zako mu mafiya yawan mu zan iya cewa ma dukkan mu da muke APC muna tsaye ne akan cewa jam'iyyar mu da shugaban mu da kuma gwamnatin mu dole mu tabbatar cewa mun samu nasara domin dan mu samu nasaran ne mu tabbatar mun yi wa ƴan Najeriya abin da suke so aka zako mu wani lokaci akan samu sabani amma ina so in tabbatar maka cewa muna tsaye tsayin daka duk abin da shugaba Muhammadu Buhari yake so mu shi muke so. Tambaya ta biyu akan shugaba yana son wani abu mu kuma ƴan majalisa muna zagon ƙasa, muna so in tabbatar maka cewa wannan ba haka bane. Mafi yawan lokaci za ka ga abin da shugaban ƙasa ya nema akan yi, wani lokaci akan samu sabani, amma shi al'amarin demokradiya al'amari ne na wanda suke da rinjaye. Ba wai dole bane don mutum yana APC sai ya yadda muke so, wani lokaci wani yana APC watakila dalilansa wanda za su sa shi abin da yake ga shi ne da dai dalili ne wani daban ba na APC ba, ba kuma na ruhi ko kuma na ma tunanin jam'iyyar ba, tunaninsa ne ko kuma yana da wani irin lissafi wanda yake daban. Amma mafiya yawan mu har kullun muna fatan duk abin da shugaban ƙasa ya kawo mana mu tsaya mu tabbatar cewa an aiwatar da wannan abin, sai dai idan abin ya fi ƙarfin mu. Kuma ka san demokradiya masu rinjaye su suke da nasara, marasa rinjaye kuma suna da dama su ambaci abin da suke so, ko da kuwa a cikin jam'iyyarsu aka ji wani abu. Ina fata na ansa tambayarka ko tambayoyin zance.
To, mutum na gaba, bismillah ko?
Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam.
Wa alaikum.
Ana Ali Ahmad.
To.
Daga Abuja, editan jaridar Rariya. Tambayar da muke so zuwa shugaban Bako shine, so nake wayarwa da 'yan Najeriya kai musamman talakawa. Kusan menene ma amfanin majalisa a gurin al'umma, musamman su tsakanin amfanin su a wajen al'umma da kuma gwamnatin tarayya, kowanne a cikin matsayin aikin da ya kamata a ce wannan haƙƙin majalisa ne, wannan kuma haƙƙi wanda ya rataya a wajen gwamnatin tarayya. Tambayar da nake so in ce.
Yau ka gama tambayar ka?
Ina gama.
Sanata ka ji tambaya?
To, na ji dai ɓangaren kamar a wayarwa mutane kan me amfanin majalisa.
Kowane ɓangare menene aikin shi da ko majalisa da kuma ɓangaren shugaba na.
Ɓangaren zartaswa. To, wannan tambaya ne mai kyau kuma mai muhimmanci. Ina fata kuma Allah zai bani dama in ansa yadda zai fahimtar da mutane masu sauraro. Na farko, tsarin mulkin Najeriya ya tanadar da gwamnati ɗaya ta ɓangare uku. Akwai ɓangaren majalisa, wato ɓangaren masu dokoki kenan. Wannan a National Assembly muna da Senate, muna da kuma majalisar wakilai ta ƙasa, a kuma muna da kuma ɓangaren zartaswa, ɓangaren da ke shugaban ƙasa da mataimakinsa da ministoci da ake nadawa, da kuma ɓangaren shari'a. Ɓangaren majalisa wato ita ce barin mulkin Najeriya ta ɗora mata alhakin yin dokoki ne da za a gudanar da ƙasa na hukunce-hukunce da tanade-tanade ga aiwatar da duk wani abu da gwamnati za ta yi da sauran rayuwar mutane na ƙasa. Ɓangaren zartaswa, abinda aka yi doka a kansa, misali ko katarki ne ko kuma a tsari ne aka tsara yadda ga wata hukuma ga yadda za ta yi aiki, ga yadda za a sa shugabanninta, to ɓangaren zartaswa su ne za su aiwatar. Ɓangaren yin doka su ne dokokin nan da aka yi za su iya wato fassara a ce to ga abinda dokan nan da majalisa ta yi ga abinda ake nufi. Kuma yayin da aka samu sabani tsakanin majalisa da ɓangaren zartaswa, kotu ake komawa ɓangaren hukunce-hukunce, kotu ta ce ga ma'anan wannan abin, saboda haka majalisa ke ce ba ki da gaskiya, ko kuma ga yadda bayanin yake ɓangaren zartaswa ba ki da gaskiya. To, waɗannan hukunce-hukunce da aka tanadar a cikin tsarin mulkin Najeriya an yi shi ne saboda a tabbatar cewa babu wani ɓangare ɗaya a cikin gwamnati, musamman ko ɓangaren majalisa ko ɓangaren zartaswa, wadda za ta kasance kamar ta gagara ko kuma ta ɗora wa al'umma wahala. Saboda anan ita ɓangaren majalisa ko kuma dokoki har kullun tana sa ido ne akan abin da ɓangaren zartaswa ke yi. Misali, yayin da duk muka yi kasafin kuɗi, wanda shi ma doka ne a tsarin, to muna son mu ga cewa in mun ce a je a yi hanya, misali daga Kaduna zuwa Kano an sa kuɗi naira biliyan 2 a wannan shekarar ya kamata a aikin, to har a gama wannan aikin dokar da aka tanada shi ne mu je mu dinga bi, muna bibiya mu tabbatar cewa an kashe kuɗin nan naira biliyan 2, kuma aikin nan na hanyar nan an yi shi bisa wannan kuɗi ba tare da an yi wani na ƙasa ga kuɗin ba. Haka nan ita ɓangaren zartaswa, yayin da ake da wasu dokoki da suke ga ya kamata su kawo wa majalisa domin aikin da suke yi na raya ƙasa ya inganta, ko kuma ana ga ana laifuka ne wanda suna son a tabbatar cewa an dakatar, ko kuma a cin hanci da yaƙi da cin hanci da rashawa da misalin gwamnatinmu na Muhammadu Buhari ke yi, kaga akwai dokoki da yawa kusan 4 ko 5 wanda su ɓangaren zartaswa suka kawo majalisa. Ko satin da ya wuce mun aiwatar da ta yanzu kusan duka wayannan biyar din da aka kama mana mun aiwatar da su mun zartar da su mun amince gwamnati ta je ta cigaba da yaki da cin hanci da rashawa kanan kuma duk hukunci da za a yi ga dokokin nan an tanadar saboda haka a kowane bangare akwai aikin sa amma kuma dodo ɗaya ake wa tsafi da masu zartaswa da masu yin doka da masu hukunci ko kuma mai sunan su alkalai duka aikin mu mu hada ƙarfi ne wuri guda mu tabbatar cewa gwamnati ta yi wa ƴan ƙasa aiki ina fata na ansa tambayarka
abinda ya sauka kenan a yau sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu a huta lafiya
Karfe 11:25 na safe a Washington DC kuna jin sashen Hausa na Amurka ne ga ra'ayoyinku.
Wasiƙa ta farko ta fito ne daga Shehu Adamu Rijau. Ya ce hakika muna goyen bayan zanga-zangar da mata suka yi a Maiduguri inda suke nema a ceto musu ƴan uwansu da ƴan ƙungiyar Boko Haram suka sace. Da fatan waɗanda abin ya shafa za su dubi wannan koken nasu da idan basira su yi duk mai yiwuwa domin ganin cewa sun ceto matan har ma da sauran jama'ar da ke tsare a hannun ƴan Boko Haram. Wasiƙa ta gaba kuma cewa ta yi a yau ina kira ga gwamnatin ƙasa ta Najeriya ya kamata ta gaggauta ɗaukar matakin gyara wajen saka dokar ƙayyade farashin abinci da kuma kayan masarufi saboda a gaskiya har yanzu al'ummar ƙasa ta Najeriya musamman ma masu ƙaramin ƙarfi na shan wahala sosai akan mugun tsadar abubuwa a Najeriya da fatan Allah ya kawo mana sauƙin lamura a ƙasa ta Najeriya amen sako daga Garba na halakan babas chairman din muryar talakar reshen jihar Kebbi Shi kuma Ibrahim Rabi'u tsafa jihar Zamfara cewa yayi Assalamu alaikum muryar Amurka ku bani dama in yi jinjina ga dakarun sojan kasar mu Najeriya akan yadda suke jajircewa wajen fatattakar mayakan Boko Haram Allah ya kara musu karfin gwiwa amen Wasiƙa ta gaba kuma cewa ta yi karbar dillancin shanu da gwamnatin kasar Ghana ta yi domin kawo ƙarshen rikici tsakanin makiyaya da manoma yayi kyau domin an ce zaman lafiya yafi zama dan sarki sako daga Ummi Garba na Kwallo a Jaura da Zabadiya Mosho mai shayi supermarket Kashuwa Wasiƙa ta ƙarshe ta fito ne daga Ahmadu Abacha Macina jihar Yobe yace Assalamu alaikum VOA Hausa Ina taya ƴan uwa al'ummar Jamhuriyar Nijar murnar zagayowar ranar samun ƴancin kansa daga ƙasar Faransa shekaru 57 kenan chef. Allah ya sa a gama shagalin biki lafiya. Daga ƙarshe ina kira ga shugaba Muhammadu Yusufu da ya dauki matakin magance zargin da ake yi wa gwamnatinsa na kama-kama ƴan adawa da musgunawa ƴan jarida. Dan ta haka ne za a ci gaba da samun ci gaba da zaman lafiya a Nijar.
To a gaishe ki Maryam kada ku manta za mu ba ku dama ku ga mana ra'ayoyinku da dare yau a shirin mana dare kan rashin zaman Muhammadu Buhari shugaban Najeriya a Najeriya din yanzu ga labari a takeici
Jami'an Amurka da na rundunar tsaro ta NATO sun ce an kashe sojoji biyu waɗansu hudu kuma suka ji raunuka a wani hari da aka kai wa ayarin rundunar tsaron haɗin gwiwa ta NATO a lardin Kandahar na ƙasar Afghanistan da ake fama da tashin hankali a jiya Laraba Kakakin ma'aikatar tsaron Amurka Jeff Davis bai yi wani ƙarin haske kan wannan ba sai dai kungiyar Taliban ta yi ikirarin cewa ɗaya daga cikin ƴan kunan bakin wakenta ya rafkawa ayarin motocin da ke dankare da nakiya a kan hanyar su ta zuwa tashar jirgin sama Gobe Juma'a ƙasar Rwanda za ta gudanar da zaɓe inda ake kyautata zaton shugaba Paul Kagame zai lashe zaɓe wa'adin mulki na uku Jami'u 11 ne suka nuna goyen bayan shugaban kasar mai ci yanzu sai dai har ila yau akwai ƴan takara da dama da suke fafatawa da shi sama da mutane 200,000 ne suka halarci gagarumin gangamin yaƙi neman zaɓe na ƙarshe da shugaba Paul Kagame din ya gudanar
To gaishe ki Kristo jama'a abin da ya sauka kenan a wannan lokaci mun dano zuwa misalin karfe 11:30 na safe kenan sai mun da muku yaddar kada kuma ta za mu so mu ji daga bakin ku ya kuke ji game da cece ku ce da rudamin da ke zagaye da maganar dawo shugaban Najeriya koye ko gobe sannan ko meye illar rashin zaman shi a gida yanzu za mu yi muku bankwana a madadin ta Kristo Julie Latest Creation da sauran masu sashen musamman a Amurka Nina Ali Mustafa Sokoto amma ga tawagar yau da gobe nan za ta shigo yanzu nan sai a jira su